الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi
muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddare haduwarmu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa da ke garin Azare karamar hukumar Katagun jihar Bauchi wanda aka fi sanin sa da masallacin FMC majalisi da muke gabatar da tafsiri na Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma wannan majalisin shine majalisinmu na takwas a wannan yammaci na Laraba 8 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wacce take daidai da 25 ga watan Fabrairu na shekara ta 2026 miladiya. Ajiya idan ba a mance ba muna tafsiri na aya ta 45 daga sura ta 2 wato suratul baqara fadin Allah madaukakin sarki wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda bayani ya gabata a wannan ayar yana umurni wa al'ummar banu Isra'ila wanda kamar yadda muka yi bayani a baya umurnin bai takaita da su ba tunda har ake hakaito mana cikin Al-Qur'ani dube da cewa wannan littafi na Al-Qur'ani wa mu aka saukarwa. Saboda haka duk wani abu da za a kawo a cikin Al-Qur'ani ya shafe mu, ko da kuwa bayani ne kan al'ummar da ta gabaci wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yan uwa, kamar yadda muka yi bayani a jiya, wannan ayar Allah yana bayyana wa wannan al'umma ta banu Isra'ila da mu ma al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama irin abubuwan da za mu lazumta waɗanda da su Ubangiji zai taimake mu bisa ga rayuwarmu ta duniya da kuma rayuwarmu ta lahira gaba ɗaya. Ayar da ta gabaci wannan ayar Allah ya zargi al'ummar banu Isra'ila da umurni da ayyukan da'a kuma suke manta kawunansu, wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna wannan ɗabi'a ce ta mara hankali. To wannan ayar Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana bayyana wa wannan al'umma ta Banu Isra'ila abubuwan da in ta lazumce su za su taimaka mata wajen tsayuwa kan da'a wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In ta lazumce su za su taimaka mata wajen fiskantar ƙalubale na rayuwa. In ta lazumce su za su taimaka mata wajen samun kariya da tsira da rabauta ranar gobe kiyama. To shi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wasta'inu bisabri wassala. Waɗannan su ne abubuwa guda biyu, ku nemi agaji da taimako na duk abin da zai tinkare ku na ƙalubale a duniya ko kuma a lahira da haƙuri. Wannan abin da ya shafi haƙuri bayani ya gabata a kansa a karatunmu na jiya. Kenan daga cikin abubuwan da ake fuskantar ƙalubale da su wajen samun agaji da kariya, haƙuri yana daga ciki. Wannan na farko kenan. Na biyu, daga cikin abubuwan da ake neman taimakonsu wajen fuskantar ƙalubale na rayuwa ta duniya da rayuwar kabari da kuma rayuwar da za a yi ranar gobe kiyama, akwai sallah. Shi yasa Allah ya ce wassalati wasta'inu bisabri wassala, ku nemi taimako na Ubangiji ta hanyar haƙuri, ku nemi taimako na Ubangiji ta hanyar yin sallah. Kenan sallah ba ƙaramar garkuwa ba ce gabawa dangane da ƙalubale ta rayuwa. Sallah ba ƙaramar garkuwa ba ce gabawa dangane da ƙalubale da ake fuskanta cikin kabari. Sallah ba ƙaramar garkuwa ba ce gabawa dangane da ƙalubalen ranar tashin kiyama, gabanin a yi hisabi wa bayi, kowa ya san makomarsa. Yasa a nan Ubangiji ya ce a nemi agaji da sallah. ‘Yan uwa, rayuwar da muke ciki tabbas akwai samu akwai rashi, akwai lafiya akwai jinya, akwai zama lafiya akwai tashin hankali, akwai asara akwai samu, akwai farin ciki akwai bakin ciki, akwai kwanciyar hankali akwai tashin hankali a wannan rayuwar da muke ciki ta duniya. Sannan akwai fitintinu da sukan fuskanci bawa ta nan ko ta can, akwai jarrabawoyi da suke zuwa wa bayi, imma ko a karan kansu ko cikin iyalansu ko a dukiyarsu ko a gurin da suke zaune. Allah yakan jarrabi bayi, ko ya jarrabe su ta nan ko ya jarrabe su ta can. To saboda haka ‘yan uwa, daga cikin hanyoyin da musulmi zai bi wajen tinkarar jarrabawa ta rayuwa, wajen tinkarar ƙalubale da ibtila'i, akwai tsaida sallah da kuma kiyaye sallah da yin sallah a duk lokacin da ka samu kanka cikin wani matsanancin yanayi, tashi kai ta sallah, Allah zai yaye maka. Shi yasa Allah a nan ya ce wasta'inu bisabri wassala, ku nemi taimako da haƙuri kuma ku nemi taimako da sallah wajen tinkarar ƙalubale, wajen fuskantar ƙalubale. Ku sanya sallah ta zama muku kamar makari, ku sanya sallah ta zama muku kamar garkuwa dangane da ibtila'i da jarrabawa da za ta iya afko muku. Haka nan annabawan Allah suka rayu, a duk lokacin da wani abu ya tinkaro su wanda wannan abun akwai ƙalubale, sun fahimci akwai ƙalubale, kawai sai su tashi su yi ta sallah, sai Allah ya yi musu wannan abu. mu dauki annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salam khalilullah badadin Allah annabi Ibrahim manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cikin hadisin Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim suka fidda hadisin cikin sahihansu annabi yana bada labari irin kalubalen da annabi Ibrahim alaihi salam ya fuskanta a rayuwa annabawan Allah sun yi ta fuskantar kalubale iri-iri a zage su a aibanta su a ce mawaka ne a ce matsafa ne a ce masubata ne a musu jina-jina amma bai sa su sun daina isar da wannan sako da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko su da shi ba akwai annabin da mutanansa za su masa dukan siyasa ya suma can in ya farfado sai ya ce Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta wa mutane na saboda su ba su sani ba da sun sani da ba su mun abin da suka mun ba ma'ana da sun san matsayina gurin Ubangiji da sun san abin da nake dauke da shi mai girma na sakon Ubangiji da sun san girman matsayin wanda ya karbi abin da nazo da shi da kuma irin tanadi da sakamako da Ubangiji ya masa to da ba su mun abin da suka mun to annabi Ibrahim alaihi salam shi ma yana cikin jerin annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala da suka fuskanci kalubale a hanyar da'awarsu Nabi Ibrahim ya yi ta kiran mutane yana ta da'awa annabi Lutu ne kawai ya amsa da'awarsa sai matarsa Sara annabi Ibrahim sun fita da matarsa Sara za su yi hijira to a hanyar su ta tafiya suka zo wani gari wanda wannan gari sarkin garin azzalumi ne a duk lokacin da ya kyallara ido ya hango wata mata kyakkyawa sai ya kwace ta daga gurin mijinta lokacin da suka iso wannan gari annabi Ibrahim alaihi salam ya ji tsoron kar sarkin wannan gari azzalimi ya kwace masa matarsa Sara sai ya ce mata idan kika je gare shi karki nuna masa cewar ke matata ce wannan yana cikin abubuwan da annabi ya kira su cewa annabi Ibrahim bai taba yin ƙarya a rayuwarsa ba sai guda ku tare da cewa wannan din za a iya kiransa tauriya wani azanci ne na magana cikin azancin maganganu na larabawa akwai abin da suke kiransa tauriya tauriya an yadhkura almutakallim lafzan mufradan lahu ma'nayan qaribun zahirun ghayru murad ba'idun khafiyun huwa almurad a ilimin balaga suka ce abinda ake nufi da tauriya shine mutum ya ambaci lafazi kwaya daya amma yana dauke da ma'anoni guda biyu an yadhkura almutakallim lafzan mufradan lahu ma'nayan mai magana ya ambaci lafazi kwaya daya kalma ce kwaya daya furta ta amma kuma tana dauke da ma'anoni guda biyu qaribun zahirun ghayru murad ma'anar da take kusa wacce ita ce za ta fara zuwa kwakwalen waɗanda ake magana da su amma ba ita yake nufi ba ba'idun khafiyun huwal murad boyayyar ma'ana wacce take ta nesa ita yake nufi to abinda annabi Ibrahim ya yi anan kenan yace in kika je ga sarkin nan ya tambaye ki ke matata ce ki ce ke yar uwata ce kaga yanzu ma'anar da za ta fara zuwa kwakwalwar sarki ita ce ‘yar uwarsa ce imma ko ƙanwarsa ko kuma yarsa duk da cewa ba za ta zama yarsa ba zai ɗauka cewa ƙanwarsa ce ‘yar uwarsa ƙanwarsa ce kaga wannan ita ce ma'ana wacce take ta kusa kuma bayyananniya to ba ita annabi Ibrahim yake nufi ba yana nufin ma'anar da take ta nesa koyayya, ai matarka ƴar uwarka ce. To yanzu idan ka ce wa mutum wannan ƴar uwata ce, ai ba zai fahimci cewa matarka ba ce. Abinda zai fahimta ƴar uwarka ta jini. To wata tauriya Annabi Ibrahim yayi, wanda kuma an san shi a yaren Larabawa. To shi ne yake ce mata, idan kika je ga wannan azzalimin sarki, ya tambaye ki ki ce ke ƙanwata ce ba matata ba. Ya fi ƙwace matan mutane. Shikenan Sara ta aka zo aka kama ta. Fadawan sarki suka kama ta suka tafi da ita. Suna tafiya da ita, Annabi Ibrahim sai ya alola ya hau sallah. Saboda yana cikin damuwa, sallan nan kuma an ce tana daga cikin sabubban da za su sa Ubangiji ya yaye wa bawa damuwarsa, tunda Allah ya ce wasta'inu bis-sabri was-salah. Ku nemi taimakon Allah da sallah, da haƙuri da sallah. Kenan abin da ya tunkaro ka na bala'i, shiga sallah. Allah zai samu mafita. Abin da ya tunkaro ka na jarrabawa, shiga sallah. Allah zai taimake ka. To shine Annabi Ibrahim sai ya shiga sallah, saboda yana cikin tashin hankali, yana cikin zullumi. A raba shi da matarsa, ai an cutar da shi ba ƙaramar cutarwa ba. Tunda yana samun nutsuwa da ita, kuma tana ɗebe masa kewa, tana masa ɗawainiya, tana masa hidima, tana agaza masa, tana taimaka masa, yadda zai samu damar wannan da'awa da Ubangiji ya aiko shi da ita. To yanzu a ce an kwashe masa ita, ai an haɗa shi da jarrabawa mai gida. To sai ya shiga yana ta sallah, yana ta sallah. Da ta isa ga wannan mutumi, sai kai hannu zai taɓa ta. Sai ta ce, Allahumma kfini sharrahu, ko Allahumma kfinihi. Ya Allah ka iyan mun sharrinsa, ko ya Allah ka iyan mun wannan mutumi. Sai hannun ya kame, ƙam ya tsaya, ya kasa motsi. Yayyayi ya motsa hannun, hannu ya gagara motsi. Sai ce, ki roƙa mun Ubangijinki ya sake mun hannuna. Ta yi addu'a sai hannun ya koma ya sake. Ya sake kaiwar hannu, karo na biyu zai taɓa ta, ta ce, Allahumma kfinihi, ko Allahumma kfini sharrahu. Allah ka iyan mun sharrinsa, Allah ka iyan mun wannan mutumi. Sai hannun ya sake ƙamewa, Allah bai ba shi dama, ya taɓa ta. Ya ce, ki roƙa mun Ubangiji ya sake mun hannuna, Ubangijinki ya sake mun hannuna. Ta roƙi Allah sai hannun ya sake. Bai daddara ba. Karo na uku ya sake kai hannunsa zai taɓa ta, ta sake wannan addu'ar sai hannun ya tsaya. Ya ce, kai, roƙa mun Ubangijinki ya sake mun hannuna. Ta yi addu'a, hannun nasa ya sake, sai ya ce, kai, wannan ba mutum ba ce. Wannan shaiɗani ya kuka zo mun da ita. Sai ba ta kyautar baiwa, Hajara, ya sallabe ta. Kun ga a nan gurin ƴan uwa. Sallar can da Annabi Ibrahim alaihi salam ya shiga, ya shiga ne saboda ya samu kansa a ha'ula'i, ya samu kansa a halin ƙaƙanikayi, ya samu kansa cikin jarraba ana neman agajin Ubangiji da sallah. Tunda Allah ya ce wasta'inu bis-sabri was-salah, yanzu ya nemi agajin Ubangiji da sallah, Ubangiji kuma ya agaza masa. Matarsa ta je sarki, ya gagara cika muradinsa da matan nan tasa. Dolensa ya sallame ta, yana so baya so, ya mayi mata kyauta, kyauta ta baiwa. Shi ne ta dawo ga Annabi Ibrahim, yana sallah tana zuwa sai ya idar. Alhamdulillah, haka ta cimma. Shi ne malamai suka ce, wannan yana nuna maka ɗabi'a ce ta annabawan Allah subhanahu wa ta'ala, ga duk abin da ya tunkaro su, wanda yana tattare da ƙalubale, sai su shiga sallah. Annabi sallallahu alaihi wa sallama, lokacin da ya je yakin Badar, yakin Badar da bai fita da niyyar yaki ba, da shi da sahabbansa duk ba su fita da niyyar yaki ba. Shi ya sa shirin nasu ba sosai ba, kuma adadinsu bai kai rabin adadin abokan gabansu ba. Domin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji labarin fitowar Abu Sufyan daga Makka, yana ɗauke da tarin dukiya mai yawa ta mutan Makka, zai tafi da ita Sham, da zimmar kasuwanci. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura ƴan gangane su je su gano masa hanyar da zai bi, da kuma hanyar da in yayi kasuwancin ya tashi dawowa zai bi wajen dawowa. Ya tura Sa'id ibn Zaid da Talha ibn Ubaidillah su je su masa gangane. Abu Sufyan ya samu ya wuce ya tafi Sham, ya je ko yayi kasuwanci ya ci gagarumar riba da dukiyar mutan Makka Qurayshawa, ya juyo yana dawowa zai koma Makka. Dama sai ya bi ta jikin Madina kafin ya wuce ya tafi Makka. Su kuma ƴan gangane na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna aikin su, suka koma suka shaida Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa sun gano hanyar da ya bi, kuma sun gano ta in ta nan zai bi ya koma. Suka kwatanta Annabi, Annabi ya sa su a gaba za a tafi a je a cimma wannan ayari na kasuwancin Quraysha dake karkashin jagorancin Abu Sufyan. Wata riwaya kuma ta nuna ba su dawo ba, amma sun aiko wa Annabi, su waɗannan ƴan ganganin sun aiko wa Annabi, kuma suna ci gaba da fantsamawa da shiga suna aikin su, amma sun aiko wa Annabi bayani dangane da hanyar da Abu Sufyan ya bi ya tafi kasuwanci, da kuma hanyar da zai bi ya dawo. Itan ce dai Abu Sufyan yana dawowa yana tafiya, sai jikin shi ya bashi kamar ana bibiyarsa a jikinsa, yanzu saboda mutum ne mai basira, mutum ne mai wayo, mutum ne mai zurfin tunani, a jikinsa sai ya ji kamar ana bibiyarsa. To sai dinga raba idanunsa a kan hanya ko zai ga wani abun zargi. Ilai kuwa sai ya ga kashin dabbobin da ba dabbobinsa ba, ya zargi cewar akwai wani da ya zo ɗeriyan nan, kamar kuma shi ake bibiya. Ya sauka ya ɗauki kashin wannan dabbobi ya fasa, sai ya ga ciyawar irin ta Madina ce, ya ce yawwa an zo wajen, ko mi aka yi Muhammadu yana bibiya ta. To a nan sai canja hanya, sai abubuwa guda biyu. Abu na farko sai canja hanya, ba waccan hanyar da ya bi wacce sahabban Annabin nan guda biyu suka gano ba. Abu na biyu sai tura ɗan aika ya tafi da gudu, ko da ma mai aukuwa za ta auku ya je sanarwa mutanen Makka cewa dukiyarsu tana cikin hatsari domin Muhammadu yana bibiyarta. Waɗannan abubuwan guda biyu ya yi, sai canja hanya ya zaga. Annabi kuma a nan ya yi shiri da shi da sahabbansa za su fita a je a tara Abu Sufyan da wannan dukiya da yake ɗauke da ita a karɓe. Wannan siyasa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tunda mutan Makka nan sun ƙi su yi musulunci, kuma sun sa ƙafar wando ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna ƙoƙarin ganin bayansa da shi da sahabbansa, da kuma ganin bayan da awarsa da kuma addinin da yake kira a kai. To kaga Annabi shi ma dole ya sa ƙafar wando ɗaya da su, saboda ya samu ya isar da wannan da'awar da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da ita. Yana daga cikin siyasar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karya su ta fuskar tattalin arziki. Shi yasa a duk lokacin da ya ji dukiyarsu ta fito zai sa a je a tare ta, ko kuma shi da kansa ya fita ya je ya tare ta. To ta nan ya karya musu tattalin arziki na farko kenan, na biyu kuma ya ci lakonsu a ɓangaren ƙarfi, tunda sai da dukiya ake samar da kayan yaƙi. To idan ya zamanto yanzu ya karya su ba su da dukiya, zai zamanto ƙarfinsu ya yi baya. To a nan kuma ko iya nan ma ya ci su da yaƙi. Annabi ya sa aka yi kuwa duk wanda yake cikin shiri a fita a je a cimma Abu Sufyan. Annabi bai san cewa ya canja hanya ba. Ya fita zai je ya cimma Abu Sufyan, sai fita da mutane 317 ko 16 sha wani abu dai, kamar yadda riwayoyin tarihi mabambanta suka bayyana. Abu Sufyan kuma ya zaga. Annabi ya fito yana ta tahowa, sai ji labarin cewa Abu Sufyan ya zaga ma har ya kusa isa Makka. Kenan ya sha ya tsallaka. Abu Sufyan yana dab da shiga Makka, sai ya aika mutan Makka cewar su koma su kwantar da hankalinsu, dukiyarsu ta tsallake yanzu ma yana dab da shigowa Makka. Dan aika ya je ya isar wa mutan Makka cewa dukiyarku ta tsallake, ta sha saura kiris ta shigo Makka. Da mutan Makka sun yi azama, sun yi shiri, sun kwashi kayan yaki da mayaka, za a fita dan a je a kare wancan dukiyar, kusan mutum 1,300. Dan kuma annabi ya fita da mutum 310. To da dan aike na biyu ya sake zuwa cewar ai dukiyarku ta sha ta tsallaka, tana dab da shigowa Makka. To sai wasu kabilu suka ce to shikenan su dama za su fita ne dan su je su kare dukiyarsu, tunda dukiyar ta tsallaka su sun fasa. Abu Jahal ya ce ai dole sai an fita. Sai an je an koya wa Muhammadu hankali da shi da magoya bayansa. Wannan kabila suka ce su ba za su fita ba. Sai Abu Lahab, Abu Jahal ya fita da mutum 1,000. Kunga anan gurin sun ninka annabi da sahabbansa har su uku kuma sun dora. Annabi su 300 ne da ɗan kai. Abu Jahal kuma su 1,000 suka fita. To sai suka fito suka taho area inda annabi yake. Annabi ya ji labarin fitowarsu sai ya fahimci fa akwai kalubale mai girma. Saboda shi da sahabbansa 300 da ƴan kai, can Abu Jahal da mutum 1,000, wannan kalubale ne mai girma. To aka zo dai aka hadu a Badar. To a ranan da daddare annabi kwana yayi yana sallah. Kwana yayi yana sallah, tunda Allah ya ce wasta'inu bisabri wassalam. Ku nemi taimakon Allah da hakuri, kuma ku nemi taimakon Allah da sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kwana yana sallah. Sayyidina Ali dan Abi Talib bai nitsu ba da yaga annabi ya tashi ya san akwai wani abu. Kawai sai yaga annabi yayi alwala. Ya shiga sallah, sallah yake, sallah yake. Ali sai yayi bacci kadan sai ya farka sai yaga annabi yana ta sallah. In yayi bacci kadan sai ya farka sai yaga annabi yana ta sallah. Har asuba tayi annabi yana sallah. Yace walaqad ra'aytuna laylatal badr, na ga mu sahabban annabi a daren yakin Badar. Ana gobe za a afka, za a gobza yakin Badar. Yace ma minna illa na'im, ba wani daga cikin mu face yana bacci a daren da za a wayi gari a gobza yakin Badar. Yace illa rasulullah, manzon Allah ne kawai sallallahu alaihi wasallama bai bacci ba a daren yakin Badar. Me ya hana annabi yin bacci? Yace yusalli ila shajaratin, ya je jikin wata bishiya yana ta sallah. Sai sallah yake yi, yad'u yana ta roƙon Allah hatta asuba, har gari ya waye, har asuba ta yana ta roƙon Allah, yana sallah yana roƙon Allah. Saboda me? Saboda ya fahimci akwai kalubale mai girma a wannan yakin. Dube da adadinsa shi da sahabbansa, adadinsu shi da sahabbansa, da kuma adadin mushrikai. Wannan sallar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ta yi yana neman taimako da agajin Ubangiji, Ubangiji sai ya agaza masa. Da aka zo yakin Badar, Allah sai ya aiko mala'iku adadinsu kwatankwacin adadin mushrikai. Mutum yana tafiya cikin musulmai, kawai sai ya ji an sari kafuri, kuma bai ga wanda ya sarar ba. Sai ya ji an ce aqdim ya haizun, ƙara gaba ya kai haizun. Wane ne haizu? Ashe dokin mala'iku ne. Shine mala'ika Jibrilu yake ce annabi sallallahu alaihi wasallama, yayin matsayin wanda suka halarci yakin Badar a gurinku ku mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk ya halarci yakin Badar a gurinmu yana da matsayi na musamman gurin Ubangiji subhanahu wataala. Shi yasa ma Ubangiji ya bashi garanti da lasisin aikata abin da ya ga dama, kafin ma ya aikata an masa afuwa. Jibrilu ya ce mu ma haka matsayin duk wanda ya halarci yakin Badar cikin mu mala'iku yake. Kenan Allah ya aiko mala'iku su zo su taimaka annabi shi da sahabbansa wajen yakan kafirin nan. To shi yasa suka yi galaba a kansu. An fara yaki ba a dade ba, aka dinga zubar da su. Ɗebe kawunansu ake suna kwaduwa ƙasa. An kashe mutane 70 a cikinsu. Aka kama 70, saura suka juya suka gudu. dari uku ne fa gashi a zahiri dai dari uku ake gani nan kuma ana ganin 1000 amma dari uku nan sai suka galaba akan 1000 suka kashe mutane 70 suka kama 70 140 kenan a kiyasi na malaman tarihi sauran mutane kusan 860 suka arce suka gudu suka zubar da makaman su da dukiyar da suke dauke da ita annabi da sahabbansa suka tattare a matsayin ganima malamai suka ce wannan sallah da annabi yayi ya nemi taimakon Allah da sallah kuma Allah ya taimaka masa kai ma haka a yau duk wani abu da ya tinkaro ka shiga cikin sallah sha Allahu Allah zai taimake ka shine ma'anan fadin ubangiji wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da haƙuri kuma ku nemi taimakon Allah madaukakin sarki da yin sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama rana ta yi kusufi a zamanin sa sai ya fito yana jan mayafinsa cikin firgici da tashin hankali yana zuwa kawai sai ya shiga sallah kafin ya idar da sallah wannan kusufi na ranan ya washe kenan duka wannan ayyuka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna fassara mana wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah ga duk abin da ya firgita ku ya daga muku hankali da hakuri da kuma sallah Allah zai taimake ku kan wannan abu to ba iya firgici kawai ba hatta da awa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna masa ya nemi taimakon Allah da sallah dan da'awar ta samu karɓuwa kenan ƴan uwa wannan yana nuna mana duk abin da ya tinkaro ka ka kasa samun nutsuwa shiga sallah gobe kana da jarabawa bakka da nutsuwa yi ta sallah insha Allah za ka je jaraba ta zo maka da sauki aiki kake nema kana ga kamar ba za ka samu ba shiga sallah ai Allah ne mai bada aiki ibtila'i ne ke fuskantar ka a kasuwancinka a sana'arka yi ta sallah Allah zai shiga cikin al'amari kana da majinyaci za a shiga aiki rai hannun Allah je kakka kwana kana sallah Allah zai ba shi lafiya kenan duk wani abu da ka sa gaba wanda abun akwai kalubale a tattare da wannan abu to shiga kai ta sallah Allah zai sanya maka mafita Annabi sallallahu alaihi wa sallama mun ce hatta da awassa gashi da awassa ta samu karbuwa a duniya to farkon lokacin da ubangiji ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya masa isharar ya tsaida sallar ita za ta sa Allah ya taimake shi a da'awarsa alaramma Allah ya ce ya ayyuhal muzammil
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا
waɗannan ayoyi da alaran makaranta Allah yana nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam hanyar da zai bi wajen samun agaji da taimako na ubangiji bisa ga wannan da'awa tasa da Allah ya aiko shi da ita yace ya ayyuhal muzammil ya kai wanda ya lulluɓa da mayafi umin laila ka tsaya dare ma'ana kai ta sallar dare illa qalila sai dan kadan zaka rage a daren ka je ka dan kwanta ka dan huta kai bacci nisfahu ko kuma ka raba daren biyu kaga an bashi zabi in ma ko ya dauki mafi yawan daren kadan ne zai dan huta ko kuma ya raba daren biyu rabi ya huta rabi ya tsayuwar dare saboda an bashi sako mai nauyi kuma sakon yana kunshe da kalubale kalubalen da yake neman agaji da taimako, to saboda haka da wannan sallah Allah madaukakin sarki zai taimaka masa. Shi yasa aka ce tashi ta sallah. Kenan duk wani abu da ka sa gabanka kana ga abun mai girma ne, in ba Allah ya taimake ka ba, ba za ka yi abun yadda ya kamata ba, to yi ta sallah. Wannan sallar da za ka yi a zuciyarka kana ji da ita kana so Allah ya taimake ka kan wannan abun, insha Allahu kuma Allah zai taimake ka, sai ka ga abun ya zo da sauki. To haka nan ƴan uwa, daga cikin abubuwa da ake neman taimakon Allah da sallah da su, godiya wa Ubangiji. Domin godiya wa Ubangiji tana da muhimmanci a rayuwar bawa. Allah yana son masu gode masa. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna abun burgewa ne ga rayuwar mumini. Saboda duk wani abu da ya same shi na ni'ima, na farin ciki, yana gode wa Ubangiji. Annabi ya ce ajaban li amril mu'min, abun ban kai, abun burgewa ga al'amarin mumini. In asabahu sarra, idan farin ciki ya same shi shakara, sai godiya wa Allah. Fakana khairan lahu, sai wannan farin cikin ya zamanto alkhairi gare shi saboda godiyar da yayi. Allah yana son masu godiya. In aka gode wa Allah, sai Allah ya ƙara wa bawa wata ni'ima kan wannan ni'imar. Sannan ni'imar Ubangiji ya dawwamar da ita, ya tabbatar da ita ba za ta gushe ba. Saboda me? Saboda godiyar da bawa yayi. To ƴan uwa, tabbas Ubangiji yana mana ni'imomi masu yawa, kuma muna cikin ni'imomi masu yawa ba iyaka, wanda inda mun ce za mu lissafa su ba za su kididdigu ba. Wa in
ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lawwalumun kaffar.
Allah madaukakin sarki ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, idan kuka zauna kuna lissafa ni'imomin Allah ba za ku kididdige su ba. Ni'imar gani, ni'imar ji, ni'imar magana, ni'imar tauna, ni'imar ɗanɗano, ni'imar hadiya, ni'imar bacci, ni'imar tafiya, ba za su irgu ba. Ni'imar sama, ni'imar ƙasa, ni'imar sitira, ni'imar abinci, ba za su irgu ba. Ni'imar lafiya, ni'imar iska da samun daman shakar iskar, ni'imar yin fitsari, ni'imar bayan gari, tunda in aka rike mutum fitsari wani sai ya mutu saboda ya gagara yin fitsari, wani aka rike masa bayan gari sai ya mutu saboda ya gagara yin fitsari bayan gari. Sannan kuma da ni'imar in ka sa abinci a bakinka ka tauna ka iya haɗewa, wani baya iya haɗewa, wani abincin ma ba zai iya ci ba. Kun ga wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kuma waɗannan ni'imomin ga su nan muna kai kawo cikin su, amma ba ma ganin su, ba ma ankara da su, balle mu gode wa Ubangiji. To daga cikin abubuwan da suke taimakawa bawa wajen godiya wa Ubangiji akwai sallah. Allah ya ce inna a'tainaka.
Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainakal kautsar فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.
Allah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama inna a'tainakal kautsar, wannan ni'ima ce mai girma Allah ya yi manzansa sallallahu alaihi wasallama. Allah subhanahu wataala ya ce lallai mu mun baka al-kautsar, ruwan al-kautsar tafki ne a cikin gidan aljanna. Allah ya ce ya ba Annabi shi kadansa cikin mutanen duniya gaba daya, aga Allah masa ni'ima. To sai Allah yake masa ishara ka gode wa Allah mana bisa ga wannan ni'imar da ya maka. To yaya zai ya gode wa Allah, wace hanya zai bi gode wa Allah? Allah sai nuna masa hanyar da zai bi wajen samun damar gode wa Ubangiji. Sai ce fa salli li rabbika, kai sallah Ubangijinka. Kenan da sallah zaka samu damar godiya wa Ubangijinka gwargwadon iko. Allah ya umurce shi ya yi sallah. Kenan da sallah ake samun damar gode wa Ubangiji. Wannan duka na fito mana da wasta'inu bis sabri was sala, ku nemi taimakon Allah madaukakin sarki ta hanyar hakuri ta hanyar sallah. Nana Maryamu alaiha salam da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala suka zo suka mata bishara da wasu matsayi da falala da Allah ya mata, sai suka umurce ta tayi sallah dan ta samu godewa Ubangiji bisa ga wannan matsayi da falala da Allah ya mata.
Wa idh qalatil mala'ikatu ya Maryam inna Allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il 'alamin. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
Mundi da suka ambata mata jerin falala da ni'imomi da Ubangiji ya mata. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا عند ملائكة سكتي ونانا مريم عليها السلام يا كي مريم إن الله اصطفاك الله يا ذاتي وانم فللاتي أبنجدي ومتزابنت ديي تكمات الدنيا وطهرك كما الله يا تركك تتركك يا تكامميات mutumiyar kirki ce baiwa Allah ce mai kamun kai. Allah ya tsarkake ta, wannan ni'ima ce Ubangiji ya mata. Wastafaki ala nisa'il alamina, ya zabe ki ya fifita ki akan matan duniya, wannan ni'ima ce Ubangiji ya wannan na Maryam. To ai ya kamata ta gode wa Ubangiji subhanahu wata'ala bisa ga waɗannan tarin ni'imomi da ya mata. To sai suke ba ta hanyar da za ta bi wajen gode masa, sai suka ce ya Maryamu kuniti li rabbiki, ya Maryamu ki ta ibada wa Ubangijinki. Wace irin ibada? Sai suke bayyana ta. Wasjudi warka'i, ki sujjada ki ruku'u, sujjada da ruku'u kuma ai sallah ce. Ya Maryamu kuniti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in, ki ibada wa Ubangijinki. Wace irin ibada? Ki sujjada ki ruku'u, kenan ki ta sallah, da wannan sallar zaki samu damar godiya bisa ga waɗannan ni'imomi guda uku da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya miki, da sallar zaki samu damar godiya. Abubuwan suna da yawa ƴan uwa. Na ƙarshe da zamu karkare a kansa, duk da ba shi ne na ƙarshen ba, amma zamu karkare bayani a kansa cikin abubuwa da bawa zai amfani da sallah wajen tinkararsu, Allah ya taimake shi a kansu, shi ne firgicin ranar tashin kiyama. Ana neman taimakon Ubangiji da sallah a kan firgici da tashin hankali na ranar tashin kiyama. Wannan yana nuna mana girman sha'anin wannan ibada ta sallah. Shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi da Bukhari da Muslim suka fidda shi, ya ambaci wasu mutane guda bakwai, ranar gobe kiyama su kadai ne suke karkashin inuwa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wacce babu wata inuwa sai ita. Daga ciki ya ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, da mutumin da zuciyarsa take rataye da masallatai. Masallatai kuma mun san babbar ibadar da ake cikinsu ita ce ibadar sallah, ita ce mafi girman ibadar da ake cikin masallatai. To shi wannan mutumi ta yaya aka yi ya samu kansa cikin wanda za su samu kawunansu ƙarƙashin inuwa ranar gobe kiyama, ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar? Mun san ranar gobe kiyama rana za ta zo tsakaninta da kawunan mutane bai wuce kamu ɗaya ba, tana tafarfasa ƙwaƙwalwa kamar yadda tukunya take tafasa a kan wuta. Haka rana za ta zo tsakaninta da kawunan mutane, gumi zai haɗiye wasu kamar suna cikin kogi. Ga yadda rana take tafarfasa gumin, kai ka ce cikin tafashasshen ruwa aka jefa shi, Allah ya tsiratar da ku. Wani gumi zai kawo masa wuya yana ƙoƙarin cinye shi, wani gumi zai kawo masa kafada kuma gumin yadda kasan tafashasshen ruwa yana ƙona shi, wani gumin cibiya, wani gumin kunkumi, wani gwiwarsa. Haka dai gwargwadon imanin mutum, gwargwadon sassaucin gumin a gare shi. To amma akwai wasu bayin Allah da su wannan zafi ba za su shata ba. Tafasa na wannan gumi Allah ya tseratar da su daga ita. Daga ciki akwai bayin da suka duƙufa wajen yin sallah. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. To anan fadin Ubangiji subhanahu wa ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah, ku nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da hakuri da sallah. Wannan ya nuna mana waɗannan abubuwa guda biyu, duk wani abu da zai tinkaro bawa na kalubale na duniya ko kalubale na lahira zai nemi agaji da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala da sallah. Shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama duk lokacin da abu ya firgita shi sai ce wa Bilal, hutashe mu da sallah. Inji annabi sallallahu alaihi wasallama. Hadisi ne da aka samo daga Mis'ar, Allah yarda da shi. Yana zaune da wasu ɗalibansa cikin tabi'ai sai ya ce laitani sallaitu fastarahtu, yace ina ma da a ce na yi sallah na samu nutsuwa, na samu hutu, na samu kwanciyar hankali. Kenan ana neman kwanciyar hankali da sallah, ana neman nutsuwa da sallah. Yace ina ma da a ce na yi sallah na samu nutsuwa, na samu kwanciyar hankali. Sai suka ce kuma ta ya za a yi mutum ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali a sallah? Sai ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau tari da dama yana cewa ya Bilal aqimis salata arihna biha, ya Bilal ta da sallah, hutashe da mu da sallah. Annabi yana samun nutsuwa cikin sallah, yana samun hutu cikin sallah. In abu ya daga masa hankali sai ya shiga sallah. Idza fazi'ahu shay'un salla, idan abu ya daga Annabi hankali kai sai ya shiga sallah. Yana shiga sallah sai ya samu nutsuwa. Kenan mutum yana neman agajin Ubangiji da sallah a lokacin da ya samu firgici, matarka ta daga maka hankali, shiga sallah za ka samu nutsuwa. Ka razana ka firgita, shiga sallah, tsoro zai tafi, razani zai tafi, firgici zai tafi. Duka wannan ya kunshi ma'anar wasta'inu bis-sabri was-salah, ku nemi taimakon Allah madaukakin sarki da hakuri da kuma sallah. A ƙarshe sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa inna hala kabiratu, lallai ita mai girma ce, mai wahala ce. Me kenan sallah? Haka wasu malamai suka ce inna ha lamirin nan zai koma kan sallah. Ita sallah mai girma ce, mai wahala ce. Wasu suka ce a zai koma kan hakuri ne. Wa inna ha, tunda an ce wasta'inu bis-sabri was-salah, ku nemi taimakon Allah da hakuri da sallah. Wa inna ha, kuma ita wannan hakurin lakabiratun, tana da wahala. Da hakuri da sallah wanne fi wahala? Sallah ta fi wahala ko hakuri ya fi wahala? Sayyidina Ali ya ce as-sabru mithlu ismihi murrun madaqatuhu lakin awaqibuhu ahla min al-asal. Yace as-sabru, hakuri da ka ganshi, mithlu ismihi, kwatankwacin sunan hakurin nan ma daga jinsa, ka san murrun madaqatuhu, ɗanɗanan sa yana da ɗaci. Duk wanda ka ji ana ce masa wani kai hakuri, to an cutar da shi. Shi yasa yace ɗanɗanan hakuri yana da ɗaci, lakin awaqibuhu ahla min al-asal, sai dai ƙarshen hakurin yafi zuma zaki. Natijar da mai hakuri zai fita da ita tafi zuma zaki, inji sayyidina Abu. To cewa da Allah madaukakin sarki wa inna hala kabiratun, wasu malamai suka ce ai lamirin inna hadin zai koma kan hakuri ne. Hakuri tana da wahala, tana da nauyi, ba kowa yake iya yi ba. Amma sallah ba kowa yana iya yi. Suka ce to saboda haka inna hadin nan da Ubangiji yake magana za ta koma kan hakuri ne. Wasu malamai na uku kuma da suka ce za ta koma kansu gaba ɗaya, din sallan ma tana da wahala, ba kowa ne yake iya yi ba. Shine wa inna hala kabiratun, sai Allah ya ce illa alal khashi, lalle wannan ibada ta hakuri da ibada ta sallah suna da girma, suna da wahala. Kuma a fassarori guda uku nan da aka yi, inna hadin nan ta koma kan hakuri da sallah yafi akan ta takaita da sallah ko ta takaita da hakuri. Tunda sallan ma da za a yi ta sau biyar a wuni, ba kowa zai iya jajircewa yayi ta da rukunanta da wajibanta da sharuddanta ba sai wanda yake mai jajircewa da dogewa shi yasa Allah ya ce illa alal khashiina sai masu khushu'i su suke iya hakuri kuma su iya kiyaye sallah su tsai da ita su yi ta yadda Ubangiji yake so ya yarda da ita al khashiin jam'i ne na al khashi wannan kalma ta al khushu'u malamai sun yi ta kokarin fito mana da ma'anarta inna hala kabiratun illa ala al khashiin hakuri na da wahala na da girma sallah tana da wahala tana da girma sai masu khushu'i ne sallah bata musu wahala masu khushu'i sallah bata wahala da su shi yasa Allah a cikin alqur'ani yake cewa innal munafiqin idza qamu ila salati
innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا
Allah madaukakin sarki yana magana kan munafukai da suke yukhadi'una Allah Sai Allah ya ce wa idza qamu ila salati in sun tasan masalla qamu kusala sai su tashi suna da lalaci da nauyin jiki saboda sallar tana musu nauyi sai sa Allah ya ce inna hala kabiratun sallar tana da nauyi tana da wahala illa alal khashin sai masu kushudi sune batta musu wahala sune batta musu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqalus salati alal munafiqina salatul isha'i wa salatul fajri mafi nauyin sallah wa munafukai sune sallar isha da sallar alfijir saboda lokacin ne waɗanda ibada a cikin su na da wahala yanzu lokacin sallar isha lokaci ne da bawa ya gaji Allah Allah yake tafi gida ya je ya huta lokacin sallar asuba kuma lokaci ne na hutu ba yana can yana hutawa sai yayi da gaske ya zo yayi sallah to su tunda babu imani tare da su ba kushu'i tare da su ba takawa tare da su waɗannan salloli suna musu wahala shine ma'anan fadin ubangiji wa innaha lakabiratun illa alal khashiin lallai wannan ibada ta sallah da ibada ta hakuri suna da girma suna da nauyi suna da wahala sai masu khushu'i sune ba sa musu wahala ibada hakuri batta musu wahala ibada sallah batta musu wahala malamai sun yi ta kokarin bayyana mana me ake nufi da al khushu'i khushu'i dai ɗan uwana daga cikin ibadu masu girma na zuci dama akwai ibadar zuciya akwai ibadar fatan baka akwai ibadar gabbai daga cikin misalai na ibadar zuciya akwai khushu'in nan da muka samu bayani a kansa su tawakkali duka suna cikin ibaduna zuci su khawf tsoro su khashiya su ragaba su rahaba duka waɗannan ibadu ne na zuciya bawa ya zama mai tsoro tsoron Allah bawa ya zama mai fata gurin Ubangiji bawa ya zama mai kwadayin abin da ke gurin Ubangiji wannan duka ibadu ne na zuciya ibada kuma ta fata baka akwai irin su karatun alqur'ani irin su zikiri irin su istighfar wannan ibada ce ta fata baka ibada kuma ta gabbe mafi girman misali ita ce sallah to khushu'i na daga cikin ibadu na zuci Ibn Hajar yace khushu'i abinda ake nufi da khushu'i shine karayar zuciya gaban Ubangiji da kankan da kai da nitsuwa da dankwafar da zuciya da bawa zai yi gaban Ubangiji wannan shi ake nufi khushu'i kuma a duk lokacin da zuciyar bawa ta zamanto ta samu khushu'i alamun khushu'in za su bayyana a gaban bawa zaka ganshi cikin nitsuwa a sallarsa kuma ya dankwafar da kansa ya kaskantar da kansa alamu ne da suke nuna cewa wannan bawa akwai khushu'i cikin wannan sallar tasa kamar yadda muka yi bayani Ibn Hajar yace karayar zuciya gaban Ubangiji ita ce khushu'i da kankan da kan zuciya gaban Ubangiji ita ce khushu'i ɗaya daga cikin magabata ya wuce wani yana sallah yana ta wasa da tufafinsa sai ya ce wannan da zuciyarsa ta samu khushu'i da gabansa sun tsaya cak a sallah gaban ubangijinsa ba zai musu ba yanan kusubi na hukunta bawa ya maida hankalinsa kan ibadarsa ta sallah ya halarto da zuciyarsa cikin ibadarsa ta sallah kar ta tafi yawo ka san an shiga sallah mutun ya dinga yawo da zuciyarsa ta tafi kasuwa ta tafi gida ta tafi office ta tafi har a idan da sallah yana hira yana taki da zuciyarsa wani lokaci ma liman zai karanta alam tara dalila fin an ji an ce masa liman ni wace sura liman ne karanta sai fara sosa tiya me yasa hankalinsa baya cikin sallar ya tafi yawo ya tafi nesa wannan tasgaro ne a kushu'i to Allah anan ya nuna cewar ita ibadar sallah tana da wahala akan bayi banda masu kushu'i sune wanda su sun fi jin shauki da nishadi da nutsuwa da kwanciyar hankali cikin sallah yasa annabi da abu ya daga masa hankali sai ya shiga sallah yana shiga sallah sai ya samu nutsuwa yana shiga sallah sai ya samu kwanciyar hankali yasa Allah ya ce wa inna halakabiratun illa alal khashiin ina ga za mu tsaya a wannan gabar har sai Allah ya kai mu majalisin mu na gaba abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓan harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka wannan karatu da muka yi Allah ya karɓa daga gare mu Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan Allah ya sanya shi ya zamanto sababin shigan mu aljanna muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wani kalubale da ke tunkarar mu ubangiji kamar mana amin ya ubangiji ka sa mu yi daddadin rayuwa a wannan duniya ka tseratar da mu daga azabar kabari ka tseratar da mu daga firgici da tashin hankalin ranar tashin kiyama ka sanya aljanna ta firdausi ta zamanto makoma gare mu ya ubangiji majinyatanmu ka ba su lafiya mu kuma da ka ba mu lafiya ka sanya ta zamanto mai amfani gare mu ya ubangiji ka jagorantar da mutanen kirki a kanmu ka sanya tausayin mu cikin zukatunsu ka sanya su zamanto masu adalci gare mu ya ubangiji ka raba mu da azzaluman shugabanni ya ubangiji karkaka mu da laifukan mu ko kuma laifukan wasu daga cikin mu ibadar da muke cikin wannan wata ubangiji ka karba mana ya ubangiji ka karba mana ibadar azumi karba mana ibadar tsayuwar dare karba mana dukkan ibadun mu da addu'o'in mu cikin wannan wata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وسائر أعمالنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته